This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana akan mitoci 22 da 25 da 16. Masu sauraron mu a can Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan la'asariya ta ranar Laraba 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda da su fito su bayyana haƙƙin da ya rata a wuyan jami'an tsaro na kare mutane a lokacin da suke wani taro ko kuma zanga-zanga. Dakarun haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Afirka a Somalia sun yi gargaɗin cewa mayakan Al-Shabab na shirin yin shigar burtu ko kuma ɓadda kama domin su kai hare-haren ta'addanci. Wani shugaban 'yan adawar ƙasar Liberia ya yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa mutuwar fitaccen mutumin nan mai yawan sukar gwamnatin Liberia, wato Harry Grips.
A shirin namu na yanzu za ku ji cewa an samu wasu tagwayen hare-haren kuna bakin wake a wani gari da ke ƙasar Kamaru. Bayan haka za ku ji rahoto akan kama wasu jami'an soja da rundunar sojan Najeriya ta yi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wata zanga-zanga da aka yi a garin Aba wadda ta haddasa hasarar rayuka. Za kuma ku ji rahoto akan ranar tunawa da tallafawa masu ciwon farfadiya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai gabatar, amma yanzu ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta kira ga hukumomin Uganda da su fito su bayyana haƙƙin da ya rata a wuyan jami'an tsaro na kare mutane a lokacin da suke wani taro ko kuma zanga-zangar lumana. Yayin da ake shirin tunkarar zaben ƙasar a wato ranar 18 ga watan nan na Fabrairu. Kungiyar ta Human Rights Watch ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba, tana mai cewa an yi wa masu nuna wa shugaba Yoweri Museveni adawa barazana a fili, yayin da yake shirin yin tazarcin sabon wa'adin shekaru 5. Kungiyar ta ƙara da cewa akwai bayanai da ke nuna cewa wani jami'i a jam'iyya mai mulki da ake kira Kasula Lumumba yana gaya mutane da harshen Luganda cewa idan suka yi zanga-zangar adawa da sakamakon zaben da za a fitar za su kashe 'ya'yansu. Ita dai gwamnatin ƙasar ta musanta dukkanin zarge-zargen da ake mata.
Dakarun haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Afirka a Somalia sun yi gargaɗin cewa mayakan Al-Shabab na shirin yin shigar burtu ko kuma su ɓadda kama domin su kai hare-haren ta'addanci. Rundunar dakarun mai suna AMISOM ta ce ta samu bayanan cewa mayakan na Al-Shabab za su saka kayan soji domin kai hare-hare a wasu yankunan Somalia da ke hannun dakarun haɗin gwiwar. A cewar rundunar ta AMISOM, nufin mayakan na Al-Shabab shine su gwara kan al'ummar Somalia da dakarunta waɗanda suka jima suna kare gwamnatin ƙasar na tsawon shekaru 3, wato na tsawon shekaru 9. Rundunar sojin ta fitar da wannan sanarwar ne a shafinta na Twitter, inda ta ƙara da cewa mayakan na Al-Shabab sun samu kayan sojin ne a sansanin sojin rundunar ta AMISOM da suka kai wa hari a baya. Aƙalla hare-hare 3 mayakan na Al-Shabab suka kai a sansanonin dakarun haɗin gwiwar na Afirka a kudancin Somalia cikin shekarar da ta gabata.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani shugaban 'yan adawar ƙasar Liberia ya kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa mutuwar fitaccen mutumin nan mai yawan sukar gwamnatin Liberia, wato Harry Grips, wanda aka tsinci gawarsa a gaɓar ruwan da ke bayan ginin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a Monrovia, babban birnin ƙasar. Wani ƙwararre mai bincike kan mamata na Amurka da gwamnatin Liberia ta haya domin yin bincike kan gawar ya ce Grips ya rasu ne bayan da ruwa ya ci shi. Simeon Freeman, shugaba a ɓangaren 'yan adawar ƙasar ta Liberia, wanda kuma ya yi wannan kira, na ɗaya daga cikin mutanen da ake neman ruwa a jallo, bayan da ya zargi gwamnatin shugaba Ellen Johnson Sirleaf da mallakar wasu jerin sunayen mutanen da ke wato sukar gwamnati, waɗanda kuma ya yi zargin ana so a kawar da su. Shi dai Freeman yana ƙalubalanta ikirarin da ake na cewa ruwa ne ya ce Mr. Graves. A wata hira da yi da muryar Amurka ta wayar tarho, Freeman ya yi ikirarin cewa abin da ke faruwa a ƙasar ta Liberia na nuni da irin matsalolin da ƙasar ke fuskanta a fannin siyasa.
Dan takarar neman shugabancin Amurka a jam'iyyar Democrat Bernie Sanders da hamshakin mai kuɗin nan Donald Trump sun lashe zaben fidda gwani da aka yi a jihar New Hampshire. Wannan shine karon farko da 'yan takarar biyu suka samu nasara a yunkurinsu na neman jam'iyyunsu su tsaye da su a matsayin 'yan takararsu. Shi dai Sanders tuni ya samu kashi 60 na kuri'un 'yan Democrat, inda abokiyar hamayyarsa Hillary Clinton ta samu kashi 38. Shi dai Trump ya samu kusancin hakan yayin da ya lashe kashi 35, wanda hakan ya bashi nasara cikin dandazon 'yan takarar ta Republican. A ɗaya ɓangaren kuma, gwamnan jihar Ohio, John Kasich, ya zo ne a matsayi na biyu a jam'iyyar ta Republican, inda ya samu kashi 16. Waɗannan sakamakon sun yi kusan daidai da zaben jin ra'ayin jama'a da aka yi, waɗanda suka nuna cewa Senator Sanders daga Vermont da Trump da ya fito daga New York za su samu nasara.
A ƙarshe, ƙasar Koriya ta Kudu ta ce ta dakatar da ayyukan wani shirin haɗin gwiwa da take gudanarwa tare da makwabciyarta ta Arewa a wata ma'aikata. Wato a matsayin wani mataki na nuna fushinta bayan da Arewar ta yi gwajin wato wani makamin roka a makon da ya gabata. Ministan haɗin ƙasashen biyu wato Hong Pyongyang ya gaya mani labarai a yau Laraba cewa hukumomin Seoul na ɗaukan matakan kare Pyongyang daga yin amfani da albarkatun da take samu a wannan ma'aikata wajen samar da kuɗaɗen haɗa makamashin nukiliyanta. Ya ce da yake mun lura cewa wannan lamari baya canjawa, hakan ba kuma yana nufin za mu ci gaba da hulɗa ba. Sai dai hakan na nufin aikin makamashin nukiliyan Koriya ta Arewa na ci gaba, wanda zai kai ga mummunan yanayi. Ministan ya ƙara da cewa tuni an sanar da Koriya ta Arewa game da dakatar da ayyuka a wannan ma'aikata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba ne aka kai wasu tagwayen har-haren kuna bakin wake a jihar Arewa mai nisa da ke ƙasar Kamaru, inda aka samu hasarar rayuka, wasu kuma sun jikkata. Ga wakilin mu Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani.
A takaice dai wato an samu harin kunan bakin wake, wato 'yan tagwayen kunan bakin wake ne guda biyu, wanda yake aka tayar da shi a can jihar Arewa mai nisa kenan, arewacin ƙasar Kamaru, wanda yake a garin da ake kira Jejeni. A can aka tayar da wannan harin kuna bakin waken, kuma an samu mutuwar mutane shida, wato har da 'yan kuna bakin waken kenan guda biyu sun gama guda takwas kenan. Yanzu dai ana kan tantance irin abubuwan da barnan da wannan harin kuna bakin waken ya yi a wannan gari na Jeje.
A wuri ɗaya ne tagwayen bama-baman suka tashi, koko a wurare daban-daban ne suka tashi?
A duk waje ɗaya suka tashi. Domin a lokacin guda suka tayar da wannan mamaye ɗin yara ne kanana, kamar an da suka saba yi a wannan sashin a Arewa mai nisan.
To yanzu mai ke wakana a wurin?
Yanzu dai ana ƙoƙarin wato tattara waɗanda suka samu raunuka, ne mu akwai wanda suka samu raunuka da dama, domin kai a kai su ainihin asibiti mafi kusa wanda yake za a ba su kulawa. Kuma nan da nan an jira sojoji wato da 'yan sanda matakan tsaro, ne yanzu dai ana ƙoƙari a tabbatar da shi a nan wajen. Dama abin da kamar take fama da shi ba ta ainihin wato kula da matakan tsaro a ainihin wato kan iyakokin ƙasar Najeriya, Kamaru da Chadi, shi ne matsalan.
To kana gani wannan harin 'yan Boko Haram ne suka kai shi?
Iri ɗaya ne dai da hare-haren da 'yan Boko Haram suke kaiwa a ainihin ƙasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba kenan a wata hira da na yi da shi a safiyar yau. 'Yan kungiyar nan da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa Jamhuriyar Biafra sun gudanar da wata mummunar zanga-zanga a garin Aba da ke jihar Abia a kan sai an sako masa jagoran nasu, wato Mr. Nnamdi Kanu, wanda jami'an tsaro ke riƙe da shi yanzu haka. Ga Lamiɗa Abubakar Sokoto daga Fatakwal.
A halin yanzu lamarin ya bar baya da kura domin kuwa rigima ta kaure tsakanin jami'an tsaro na ƴan sanda da kuma ƴan kungiyar Tabiyafara. Daga bisani kuma ƴan kungiyar Tabiyafara sun farma Hausawa da ke gudanar da harkokinsu a garin Na'aba da ke jihar Ta'abiya. Kuma wannan lamarin ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama, kamar dai yadda wasu ganau suka shaida mini.
Wato abin da ya faru jiya, mutanen da suke kiran kansu ƴan Biafara ne suka fito. To bayan sun fito sai suka arangama da ƴan sanda a cikin gari. To suka arangama da ƴan sanda a cikin gari da suka watsar da su, su kuma sai suka gudo suka yi wannan wajen kasuwar mu. Da suka zo duk Bahaushen da suka samu yana tura wheelbarrow sai su buge su kashe su kona. Yanzu ka gagawa guda biyu nan da suka kona mun diba su, zamu kai su masallaci cikin gari dan ayi jana'izar. Sannan kuma akwai inda aka gaya mun cewa akwai mutum uku inda suka kona su waje guda, amma ba mu samu isa wurin ba saboda muna son sai da jami'an tsaro. Yanzu kasuwa ne ta tsaya cak, dan ko su kabilun ma ba sa su zo wajen mu siyan kaya dan saboda suna tsoro. To mu dai mun zauna dai a kasuwa, sojoji suna gadin mu.
Sunana Alhaji Inuwa Alasan Kano. Duk inda suka ga dai Bahaushe ko rake yake sirara ko albasa ko ma me yake sirara sai su fa su rade su kwace kudin, wasu kuma su kone su. Gaba daya kasuwancin namu ya gurgunce, domin masu zuwa su saya ba sa zuwa. Yaranmu da suke shiga lungu-lungu ba sa zuwa, masu kawowa ma direbobi sun sauke gudu suke koma saboda suna jin tsoron dukiyarsu da rayuwarsu. Muna cikin wargaba, karewar wargaba na gaya maka yau sai a masallaci na kwana da sojoji.
Rundunar ƴan sandan Najeriya ita ce ke kula da dukiyoyi da rayukan jama'a a sassan kudu maso gabashin Najeriya. AIG Usman Gwari shine mataimakin babban inspector general na ƴan sandan Najeriya, kuma ya yi mini ƙarin bayani.
Sun samu ro da mutanen security agents ƴan sanda da sojoji sun samu problem da su. Mutane biyu suna sarayukan, amma banda mutane biyu din ne ban da wani labari.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.
Gaida Lamido Abubakar Sakkwato. Helikwatar sojan Najeriya ta ce an cafke wasu jami'an ta dauke da makamai za su kai inda ba a sani ba. Wakilin Hassan Mai na kaina ya hada mana rahoto.
Kakakin rundunar sojan Najeriya Kanar Sani Usman Kuka Sheka ya ce duk da kokarin da rundunar ke yi, amma sai gashi wasu bata gari daga cikin su na faman mai da hannun agogo baya.
Ana samun bata gari daga cikin sojojinmu. Dan ranar Lahadin nan da ta wuce, bi daga cikin su an kama su a tashar mota ta Yola da wasu makamai da alburusai na soja wanda bai kamata ba suna neman su kai su wani guri. Waɗannan sojoji su ne wato 13NA/70/10/101083 Safa Eric Ngokore da kuma 13NA/70/10/263 Safa Macaulay Fortune.
To ko wadanne irin makamai ne aka samu a hannun waɗannan sojoji?
Abubuwan da aka same su da su sun hada da grenade mai haki guda daya, har sashi 2,836 na 7.62mm special, sannan kuma wasu harsasai na musamman guda 50 kiran NATO, da kuma inda ake sa harsasai guda 5 wanda a turanci ake ce musu magazin na samfurin bindiga AK-47, sannan kuma akwai harsasai na bindigogi masu sarrafa kansu. Duk da cewar waɗannan ɓatagari sun nemi su mai da hannun agogo baya, a sojojinmu suna nan suna aiki, suna so su tabbatar da cewar duk inda sansani ko kuma ƴan ta'adda na Boko Haram suke an yi maganin su.
Kanar Kuka Sheka ya ce wasu marasa kishi daga cikin ƴan kasuwa a jihohin Borno da Yobe na amfani da kasuwannin ƙauye wajen tallafawa ƴan Boko Haram.
Akwai mutanen da ba su da imani sun zo suna amfani da wata dama ta buɗe kasuwanni da aka yi a jihohin Borno da Yobe, suna amfani da wannan harka ta kasuwanci, suna hada baki da ƴan ta'adda na Boko Haram, suna kai musu abubuwa. Dan haka muke so mu shaida ma duniya cewar za mu dauki wasu tsauran matakai waɗanda suka jibanci rihe waɗannan kasunni komandoji da suke can bakin daga mun ba su umarni da tabbatar sun aiwatar da haka.
Kanar Sani Usman Kuka Sheka, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kinin maza daban da na mata. Soja wuta gudu barewar daji. Soja tuwon kaya miya allura. Mije!
To madalla a gaida Hassan Maina Kaina. Masana da ƙwararru a fannin kiwon lafiya da sauran masu ruwa da tsakiya ƙasashe daban-daban na gudanar da taruka don faɗakar da jama'a dangane da matakan tallafawa masu cutar farfadiya. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim kware da ƙarin bayani.
A nan Kano, cibiyar kula da masu wannan lalura da ke ƙarƙashin kulawar asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ta gudanar da taron ƙarawa juna sani tsakanin jami'an kiwon lafiya na asibitin da sauran ƙwararru. Dr. Aminu Taura shi ne babban jami'in da ke kula da cibiyar.
Ita dai ciwon farfaɗiya ciwo ne da ya shafi ƙwaƙwalwa. So duk abin da ya taɓa ƙwaƙwalwa ya ja mata wani rauni har ta yi tabo. To wannan taba yana iya zama tushen ciwon farfadiya. Matsalolin nan suna iya faruwa lokacin tun daga haihuwa, irin yaran da ake samun wahala a cikin su da haihuwar su fito irin ba sa kuka din nan. To yakan faru wani lokacin sun taso sai a gansu sun samu farfadiya. Ciwon sankarau, mutum ya gaba da ciwon sankarau kuma bayan ya warke bayan shekara 1-2 sai a ganshi da farfadiya. Har zazzabin nan na malaria in yi zafi yana iya taɓa ƙwaƙwalwa. Duk abin da ya taɓa kai, ko misali hatsarin mota, wasu zaka sun yi hatsarin mota kai ya bugu an yi kwanaki ba san inda ake ba, gaba an farfado an samu sauki kuma sai ga an samu ciwon farfadiya. Akwai kuma wanda za a iya cewa kaman wato yanayin halittar mutum ne take da matsala tun asala, shi ma yana nan. Dalilan da yawa na ciwon farfadiya gaskiya.
Shi kuwa shugaban asibitin koyarwa na Malam Aminu Kanan, Farfesa Aminu Zakari Muhammad, ya bayyana irin gudunmuwar da asibitin ke bayarwa wajen yaƙi da wannan cuta.
Sama da shekara 10 kenan, saboda wannan asibiti ne da take da ƙwararrun likitoci da nurse da sauran ma'aikatan kiwon lafiya da suka san kan wannan ciwon farfadiya sosai. Muka kafa wani sashi a ake duba masu irin wannan laruran. Suna zuwa, akwai clinic ɗinsu da ake yi so biyu a mako suke zuwa. Wasu daga cikinsu suna shan magungunan shekara 5, shekara 10 zuwa sama da haka. Kuma yawancin marasa lafiyan ba masu ƙarfi ba ne, asibiti tana daɗa tallafa musu da ba su magungunan wannan ciwon kyauta. To kuma asibiti tana shirya lekcoci da faɗakarwa a cikin al'umma akan wannan ciwon.
Dr. Aminu Taura ya yi ƙarin bayani dangane da matakan da jama'a ya kamata su ɗauka a duk lokacin da suka ga farfadiya ta kada mutum.
Al'umma ya tuna cewa ciwon nan ba a ɗaukar sa. Kyamaci mai ciwon farfadiya in ya faɗi a ki matsar da shi, ana ganin sa a cikin hatsari a kyale shi. Wani ma ya sa hannunsa a wuta, ba za a janye masa ba saboda ana jin tsoron wani an taɓa shi yana cikin wannan ciwon. Yana iya dawowa kai jikinka, ko in yawunsa ya taɓa ka, ko ma wani ma ka taka ƙasar da ya faɗi a kai. To duk irin wannan gaskiya kamata a ce an yi watsi da su, a tallafa musu.
Dr. Aminu Taura kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa ƙarfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkanmu da warhaka, da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karɓi bakuncin wani ɗalibi ne a Jami'ar Massachusetts da ke nan Amurka, kuma ga bakon namu zai gabatar da kansa da kansa.
To assalamu alaikum warahmatullah. Sunana Mustafa Hashim Kursi.
Mallam Mustafa, me kazo yana Amurka kuma yaushe kazo Amurka?
So ni nazo dalibin tani kuma da malinta.
Gaba ɗaya kenan.
Eh domin yadda nazo dai a shekara ta 2008 shine lokacin da fara zuwa. Lokacin da nazo ne ni master's degree kashi na biyu, wato babban master's karo na biyu, domin na riga na yi master's ina a sociology a Jami'ar Bayero ta Kano inda nake karantarwa. Sai aka gayyace ni aka bani admission da scholarship, kuma san me zaka fara scholarship da
gurbin karo ilimi.
Yau gurbin karo ilimi.
Wa ya baka?
A Jami'ar Ohio da ke Athens.
Me kai mata ta baka wannan kyautan gurbin karo ilimi?
To akwai director na Cibiyar Nazarin Africa, Professor Steve Howard. Shi ne ya fara zuwa can jami'ar tamu shekara ta 2006 kenan. A senior teaching fellow. Sukan je kasashe da jami'o'i daban-daban, mutum ya je kamar ko shekara ɗaya haka, ko kuma dai waɗansu watanni. To lokacin da ya je a lokacin shugaban sashen namu na karantar kimiyyar ɗan adam, Dr. Aminu Muhammad Fage, sai ya haɗa ni da shi cewa to aikin da ya ce zai yi bincike akan waɗansu abubuwa da Mustafa ya riga ya ci karfin master's ɗinsa, kusan ma dai na gama a lokacin, amma dai ba a riga an bada ba irin awudin din. Ya ce to shi can ya haɗa ni da shi mu kira shi binciken. Tunda dole sai ka samu
wanda zai zama kamar ɗan jagora.
Yawa jagora. To sai na zama shi research assistant wanda nake taimaka mai a binciken. To yana zanna a nan Mumbai House, wanda ƙarshen Jami'ar Bayero ta Kano shi ma ɗin yake. To sai ya zama cewa ina kira shi muna yin binciken. To daga nan sai ya ce a to kai ne zai hana ka zo jami'ar da nake in ya so ka zo ka
yi digiri na uku.
Well, chai ta yi in zo in karatu na ce a ni gaskiya ba na sha'awar ma fita wasu gaba ɗaya, ba ya cikin lissafi na, kuma ba lallai ba ne ba ma misali in na zo ku ci za ku ba ni digiri na uku digirin da gaskiya. Ina suna da wannan la'akari da bambancin da ke tsakanin manhajar karatunmu da yanayin karantarwar
da kuma nasu.
Su a nan suke akwai bambanci matuƙa gaya.
To.
Sai da dai ba ni fam ɗin ba mai da hankali ba. Sai kawai da na saban masu kaba sai Professor Ismaila Muhammad Zango, shi ma malaminmu ne a nan jami'ar a nan department ɗinmu, kuma yana mataimakin director na can Mumbai House inda can shi masaukin Professor Steve Howard ɗin yake. To sai ce ma a tukai ka cika form ɗinka ba da mana tunda ba ka da wata asara misali. Jirgi dai biya ma za a yi, kuma jami'ar ta cigaba da biyan ka albashi da allowance ɗinka da batun ƙarin girma in lokaci ya yi. To dai na zuke dai ban cika ba gaskiya sai kawai ya dawo. Shekara ta zagayo ya ƙara zuwa.
Shekara-shekara yake zuwa kenan?
Eh yakan je shekara-shekara amma ba ya ajiyar ba. Ya danganta da
abin da zai zo yi.
Abin da zai kashi yakan je wasu ƙasashen. Ya fi dai kasan zuwa irin Sudan da irin su Eritrea da waɗansu ƙasashen. To da ya dawo daga baya sai shi Professor Zango ya ce ka cika kawai ka bada ba wani abu ne ba. To lokacin na riga na kammala karo na biyu da ya je ɗin sai ya ce man to ai mu kamar riga mun baka wannan gurbi na ƙara ilimi. To don yi a lokacin gaskiya baya ma cikin lissafi na wai zan fito je wata ƙasa musamman da Amurka. Je in ce zan yi
wani karatu.
Yawa ko kuma yawa wani abu dai haka. To shi kenan ya zama cewa ya zama da shi gashi to ai ka samu admission kuma za mu baka funding din shine za a ce misali kai za ka rika karantarwa su kuma za su rika biya maka kuɗin makaranta da kuɗin da za ka kama haya ka gudanar da rayuwarka dai da al'amuranka na yau da kullum.
A nan makarantar da kake a yanzu din?
A'a inda nake yanzu daban a yau. Ina gaya ma zuwa na farko. Kwara ta 2008 ne na zo. Na yi wannan master's ɗin karo na biyu. Shekara biyu na yi. Da na gama na koma a lokacin da na kammala ya sama min digirin digirgir daga jami'ar Michigan wanda shi ma tun ne ya gama.
To amma a lokacin shi suka ce za su bani za su dauki dawainiya tare da ni kuma in samar da rigimi ce ni ba ni ma bukata kai zan koma kasa ta kin ci gaba kawai da idan digirgina a can
a can a jira Najeriya
eh to amma na koma na ma register na fara shekara daya a can Jami'ar Bayero University Jami'ar Bayero kenan kana na ma gama course kamar karatun da zakai na
karatu na cikin aji
yawa na aji din to shikenan kuma shekara ta gaba ma da yaje sai yake bani labari na je tashar jirgi na dauko shi zan kai shi masauki
yake
ce min
kash ga Mustafa ya koro mana bayani yadda aka yi zo Amerika amma kuma lokaci ya daga mana hannu Mustafa daktar nan ka ci gaba da yi mana bayani a cikin sati na gaba idan Allah ya kai mu yanzu amadin bakon namu Mustafa Hashim Kurfi da Chubahiro Jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da busa she ta kerga inji fulani Raga babu busa
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Filin zai bude da wasikar Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora To rundunar sojojin Najeriya kalubalen ku ikirarin nasarar ku akan mayakan Boko Haram na cin karo da na masu wakilcin al'ummar jihar Borno a majalisar kasa ya kamata abin da kuke fadi ya zama gaskiya ba da dorido ba sai wasikar mu ta gaba daga Muhammadu Babangida ita ma akan jihar Borno yan siyasar jihar Borno su fito fili su gaya wa jama'a gaskiya akan halin da kananan hukumomin jihar ke ciki bai dace suna siyasa da rayukan jama'a ba sai kuma wasikar Abubakar Lawal gidan dan waye yace in dai za a yi gaskiya a yaki da barayin shanu da masu safarar miyagun kwayoyi da gwamnatin jihar Kaduna ke yi to idan an kama ƴaƴan masu kuɗi ko masu mulki a dinga yanke musu hukunci daidai da na ƴan talakawa. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga hannun Ali Sharif. Ikirarin kotun kolin Najeriya na tabbatar da gaskiya a shari'ar shugaban majalisar dattijai na ƙasa Bukola Saraki abu ne mai kyau ganin yadda ya yi ƙarya wajen bayyana ƙadarorinsa ga al'ummar Najeriya.
To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi kira ga hukumomin Uganda da su fito su bayyana haƙƙin da ya rata a wuyansu wato jami'an tsaro na kare mutane a lokacin da suke wani taro ko kuma zanga-zangar lumana yayin da ake shirin tunkarar zaben 18 ga watan nan na Fabrairu. Kungiyar ta Human Rights Watch ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar a yau Laraba tana mai cewa an yi wa masu nuna wa shugaba Yoweri Museveni adawa barazana a fili yayin da yake shirin yin tazarcen sabon wa'adin shekaru biyar. Dakarun haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Afirka a Somalia sun yi gargaɗin cewa mayakan Al-Shabab na shirin yin shigar burtu ko kuma ɓadda kama domin su kai har-haren ta'addanci. Rajina Dakarun mai suna Amisom ta ce ta samu bayanan cewa mayakan na Al-Shabab da za su saka kayan soji irin nasu domin kai hare-hare a wasu yankunan Somalia da ke hannun Dakarun haɗin gwiwar. Wani shugaban ƴan adawar ƙasar Liberia ya yi kira da a gudanar da bincike mai zaman kansa bisa mutuwar fitaccen mutumin nan mai yawan sukar gwamnatin Liberia wato Harry Graves.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Nelson. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.